Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya jin mu ta Alpha Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. Sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ƴan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaɓen rabin wa'adi da aka yi, yayin da ƴan jam'iyyar Republican suke ci gaba da rike da rinjaye a majalisar ta dattawa. Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su da aka sace su a ranar Litinin da malamin makarantarsu. Za kuma ku ji cewar an dakatar da shirin ganawar nan ta sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji irin abubuwan tarihin da suka faru a zaɓukan rabin wa'adin da aka yi jiya a nan Amurka. Bayan haka, za ku ji cewa an sako wasu ɗalibai sama da 70 da aka sace a yankin Bamenda da ke ƙasar Kamaru a yau Laraba, kamar yadda kuka ji a kanin labarai. Sannan za ku ji cewa wata motar sojojin jamhuriyar Niger ta taka nakiya a yankin Tilaberi har an samu hasarar rayuka, wasu kuma sun jakkata. Muna kuma tafa da sharhin da wani masanin harkokin tattalin arziki ya yi game da dangantakar da ke tsakanin ƙarin albashin ma'aikata da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wuni. ƴan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaɓen rabin wa'adi da aka yi, yayin da ƴan jam'iyyar Republican suke ci gaba da riƙe da rinjaye a Majalisar Dattawar Ƙasar. Ya zuwa safiyar yau Laraba, jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunƙurin da take yi na lashe kujeru 26 waɗanda a baya ƴan Republican ke riƙe da su. Duk da cewar ba a kammala ƙidayar ƙuri'un ba, amma dai alamu na nuni da cewar suna iya samun kujeru 230 cikin kujeru 435 na Majalisar Wakilan Ƙasar. Daga cikin waɗanda suka yi nasara, har da waɗanda wannan shine karo na farko da suka ci zaɓe, da suka haɗa da mata biyu waɗanda asalinsu Amurkawa ne, inda ɗaya daga cikinsu ta bayyana cewar ita 'yar maɗugo ce, sai wasu mata biyu waɗanda suke musulmai za su shiga cikin jerin mata 100 da za a rantsar a Majalisar Dattawa ko Majalisar Wakilai a watan Janairu. ‘Yar jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta shaida wa taron magoya baya a nan gundumar Columbia cewar godiya gare ku baki ɗaya. Daga zaben daga gobe, idan Allah ya kai mu Talata, za a ga sabuwar Amurka. A ita ke ta bayyana da ita ce mace ta farko daga jihar California da ta zama mace ta farko da ta riƙe mulkin kakaki, ta riƙe matakin kakakin Majalisar Amurka a shekarar 2007 zuwa shekarar 2011. Ta ƙara da cewar nasarar da aka samu ta ranar Talata ba wai kawai nasara ce ta 'yan Democrat ko Republican ba, nasara ce da za ta maida hankali akan mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma bibiyar abubuwan da gwamnatin Donald Trump ke yi da suka kaucewa kundin tsari don daidaito. Ta ƙara da cewar wannan nasara da suka samu da za su haɗu da za su yi aiki, 'yan Democrat za su yi ƙoƙarinsu su ga cewar sun yi bibiyar duk abubuwan da ya shafi gwamnatin nan ta Donald Trump. Za su yi bincike da suka haɗa da kuɗaɗen shugaba Donald Trump da kuma zargin da ake masa na haɗin baki da ƙasar Rasha wajen magudin zaɓen da ya bashi nasara a shekarar 2016. Pelosi ta kara da cewar ta shaida ma magoya bayanta a lokacin taron inda take bayyana musu cewar ‘yan Republican baki daya za su yi kokari su ga cewar basu soke duk waɗansu dokoki na ƙasar waɗanda suke a da ba, za su yi kokari su ga cewar sun kare wannan kuduri wanda ke ba mu ‘yan ƙasa damar samun magunguna cikin rahusa, kana da inshoran lafiya da Amurkawa sama da miliyan 130 ke cin gajiya. Sashen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Cameroon ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su tare da shugaban makarantarsu. A ranar Litinin dai aka sace ɗaliban a garin Bameda a yankin arewa maso yammacin ƙasar, yankin da 'yan aware suke 'yan sa kai wanda suke magana da harshen Ingilishi, wanda kuma suke fafutukar ganin sun balle daga gwamnatin yankin da ke amfani da harshen Faransanci. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar ɗalibai 78 aka yi garkuwa da su, yana mai cewar wani limamin cocin Presbyterian ya faɗa mishi cewar ɗaya daga cikin waɗanda aka sace malami ne wanda a da ake tunanin ɗalibi ne, kuma har yanzu yana hannun masu garkuwa, shi ma shugaban makarantar yana hannun 'yan bindigar. An dakatar da shirye-shiryen da aka gudanar dangane da ganawar da za a yi tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wani jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa da aka shirya za a yi a New York a gobe Alhamis. Da safiyar yau ne ma'aikatar ta fitar da wata kasida wadda ke nuni da cewar an dakatar da wannan ganawar, inda ta ce za a sanar da sabuwar ranar da za a yi wannan ganawar wanda dai ba a faɗi kowace rana ba ce wa zuwa yanzu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. An yi abubuwan tarihi da dama a zaben tsakiyar wa'adi da aka gudanar jiya Talata a ƙasar. Abokin aikinmu Aliyu Mustafan Sokoto ya duba mana wasu daga cikinsu.
A daidai wannan lokaci da muke son mu ba ku alƙaluma na wasu daga cikin abubuwan sha'awa da suka faru a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi da aka yi a Amurka a Talatin nan. Muna sa a san cewa akwai wurare da dama da har yanzu ake samun sakamakonsu, ma'ana ba su kammala ba. Amma dai abin da aka tabbata a zuwa yanzu shi ne cewa 'yan jam'iyyar Democrat sun kwace majalisar wakilai ta Amurka. A daidai wannan lokaci da muke ba ku wannan rahoto suna da kujeru 222, yayin da 'yan jam'iyyar Republican suke da 199. To amma 'yan jam'iyyar ta Republican sun rike majalisar dattawa gam, ya zuwa yanzu dai suna da kujeru 51, 'yan Democrat kuma suna da 45. Abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da 100 da suke kan hanyarsu ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a Amurka, wanda hakan bata taɓa faruwa ba. Sannan a karon farko akwai mata musulmi guda biyu da aka zaba, daya Rashida Tlaib daga jihar Michigan da kuma Ilhan Umar daga jihar Minnesota, da su ma za su zama sababbin 'yan majalisar wakilan tarayya, wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Jihar New York ta ba da mace ta farko mafi karancin shekaru, 'yar shekaru 29 da haihuwa Alexandria Ocasio-Cortez, wacce ita ce za ta zama matashiya ko kuma 'yar majalisa mafi karancin shekaru a tarihin Amurka da aka taɓa yi. Sannan jihar Maryland ita ma ta yi abin tarihi domin Larry Hogan gwamnanta na yanzu nan, kuma wanda zai ci gaba da zarcewa, shi ne ɗan jam'iyyar Republican na farko da aka zaɓa har sau biyu tun shekarar 1954. Ha kuma an yi abin tarihi domin an zaɓi mata a karon farko a matsayin gononi a jihohi irin su jihar North Dakota, inda aka zaɓi Kristi Noyim, da kuma jihar Maine, inda aka zaɓi Janet Mills a matsayin gononi mata na farko na wannan jihohi. Jihar Colorado kuma ta zaɓi mutum na farko wanda ya fito gaba gadi a duniya ya bayyana kowa cewa shi ɗan luwaɗi ne, wato Jared Polis bai ɓoye ma kowa ba. Sannan kuma akwai jihar Texas wacce a karon farko ta aiko mata guda biyu wanda dukansu 'yan jinsin Latina ne, wato masu amfani da harshen Spaniyanci, da suka haɗa da Veronica Escobar da kuma Sylvia Garcia. sannan kasan nan ta Amurka akan ce Indiyawan daji suka fara kafata. A wannan shine karo na farko da aka samu mata guda biyu da za su zo su wakilci jinsin wannan mutane din. Wannan sun fito daga jihar New Mexico wacce ta aiko da Deb Haaland da jihar Kansas wacce ta aiko da Sharice Davis. Sannan kuma a karon farko za a samu su jihohi da wannan shine karon farko a tarihin su da suka taba aika ko kuma zaben mata bakaken fata domin su wakilce su a majalisar tarayya. Wannan sun hada da jihar Connecticut da ta aiko Johanna Hayes da kuma jihar Massachusetts da ta zabi Ayanna Presley. To wannan shine sakamakon da muke da shi a hannu a yanzu. Idan mun samu karin sakamakon za mu kawo muku shi. Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington.
Madalla a gaida na Sokoto. Yanzu kuma za mu je kasar Kamaru. A yau ne maharan da suka sace dalibai 79 a wata makaranta da ke birnin Bamenda a farkon makon nan suka sako su. Daliban sun dawo lafiya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin. Wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya hada mana rahoto.
Da sanyin safiyar yau din ne da ƴan bindigan ƴan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru waɗanda suka kwashe dalibai guda 79 haɗe da shugaban makarantar da kuma mai gadi da direban suka sako su a birnin Bamenda na garziya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar Arewa maso yammacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Kanal Yusuf kan yanda aka yi ƴan bindigan suka sako ɗaliban.
Mata 38 ne, maza 40 da tisa da su hudu.
Yanzu haka suna cikin ƙoshin lafiya ko?
Suna ƙoshin lafiya, suna komai, ana mun ba su abinci, suna ci, da ba an juma za mu kai su dokta a duba su cikin.
Na'am, wato su ma ba su yi musu komai ba kenan.
Ba su yi musu komai, amma na ga sun ji tsoro don mun sa abin nan dewa mun yi ɗauki tanaji sosai, shi sa sun ji tsoro mutane. Sun ga tanajin da ƙarfi za a iya sai suka yi bar mutane.
Na'am, wato ba tare da wani negotiation da aka yi ba ko na wani.
Ba wani negotiation. Sun ga tanajin ne don mun turo abu dewa na aiki.
Alhaji Mutari Bamenda ya daga cikin masu fada aji a bangaren na ƴan awaren Ingilishin kasar.
A yanzu dai ana bincike, an saka likita su dan bincike yaran a gani lafiyansu, kuma ana dan yi musu dan interview, dan tambayoyi a ji yadda aka rike su da sauransu, saboda a tabbatar da cewa sun fita cikin ƙoshin lafiya ko ba haka ba. Amma tun da yaran na magana sun zo kuma gabaki ɗaya ba mara lafiya cikin su, sai mu ce sun zo dai da lafiyansu.
A to yanzu ku a matsayinku a mutanen wannan sashin, me kuke kokarin yi game da sako waɗannan yara da aka yi, kowane matakai za ku ɗauka saboda kar haka ya sake faruwa?
Mu dai muna farin ciki an sako yara, kuma muna kiran ita gwamnati ta daɗa ƙara tsaro a kusa da makarantu da sauransu. Amma farkon abin ba tsaro ba ne ma, shi ne gwamnati ta yi ƙoƙari a sasanta abin da yake faruwa, don in aka sasanta ba za a kama yaron wani ba, ba za a daki wani malami ba, ba za a hana mutane zuwa kasuwanci. To saboda haka, amma gwamnati sasanta ɓarayi ba za su iya shiga cikin abin ba, ba za a ce kuma yan bindiga daɗi ba, ba za a ce kuma su ƴan aware ba ne, sai dai a ce a yanzu a yi bincike a gani waye ka shigo suka taɓa mana yara.
Na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su ɗin.
Sun kwashe mu, sun je sun tara mu a wani babban ɗaki hakan nan, amma kuma ba su yi mana komai ba gaskiya.
Sun ba ku kulawa, sun ba ku abinci da ruwan sha?
Sun ba mu abinci, sun ba mu ruwan sha, sun ba mu kulawa akan cikakkiya, ba su yi mana komai ba, ba su dake mu ba, ba su yi mana komai ba.
Da suka sako ku nan, gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyan ku?
Da suka sako mu, gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci, sun zo sun dudduba lafiyan mu ba komai.
To ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su yi muku lale marhaba da fitowanku daga cikin wannan matsala?
Sun zo sun yi mana munnan zuwa kan.
To yanzu kuna hannun iyayenku kenan, ba wani matsala?
Muna hannun iyayenmu, ba matsalan komai.
Wannan al'amari dai ya zo yayin da shugaban kasar Musa Biya ya yi rantsuwar kama wani wa'adi na waɗansu shekaru 7 masu zuwa. Cikin jawabinsa, anda ya ce zai yi kokari na ganin cewa ya murkushe 'yan ta'addan da suke addabar mutane a bangaren na masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Tuma da la'agai da Muhammad Awal Garba. Daga kamar yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger, inda wasu sojojin kasar suka rasa rayukansu yayin da wasu kuma suka ji rauni bayan da motar da ke dauke da su ta taka nakiya a wani kauyen gundumar Torodi da ke yankin Tilaberi. Lamarin da ya sa jama'a yin kira ga hukumomin kasar akan bukatar tsaurara matakan tsaro. Wakilin murya Amurka Sula Mummuna Barma ya aika mana da karin bayani daga Yamai.
Lamarin da ke zama wani sabon salo ya kwari ne a jiya da rana a wani wurin da ke tsakanin wasu kauyuka biyu da ke karkashin karamar hukumar Torodi. Kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so in ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telefon.
Wata mota ce ta sojawa ta taka nakiya nan wani gari da ake kema Bolsi, tsakanin Bolsi da Babargu. Nan ne suka taka nakiya. Ita Bolsi in cikin komin in Torodi take. Mutum biyu su riga mu gidan gaskiya.
Sojoji ne waɗanda suka rasu ko fararen hula ne?
Sojoji ne.
Ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan al'amari, yayin da jama'a ke kiran shugaban ƙasa akan buƙatar sake duba harkar tsaro a baki ɗayan yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso, bisa la'akari da ƙaruwar sace-sacen jama'a a 'yan kwanakin nan, kamar yadda a jiya wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wani Bafulatani.
Wallahi yanayin da ake shine hannun mutane suna a gaba saboda kowane hannu suna tsoro saboda ajiyan ba akwai wani bolace da suka tai da shi an yi awon gaba da shi.
Shi bolacin ainihi meye ne aikin shi?
To a hali gaskiya ba mu iya cewa ga aikin da a gare shi.
Daga wani gari ne suka tafi da shi?
Daga nan dai wuririn karkara Tombola in Bolsi inna karkara Bolsi inna saboda wuri ne babban wuri ne mu da nan ga firman tsoro tana da iyaka da Tirafa. Wanga bangare kuma tana da iyaka da wurin Burkina Faso. Nan ga bangare tana da iyaka da Department of Insai. Za mu yi amfani da wannan lokaci mu kai kokan mu zuwa ga shugaban kasa. Muna roƙon shi a matsayin shi na uban kasa ya kawo mu tsoci cikin zuwan ina tamu ta Toro da makarani. Saboda gaskiya ba mu cikin kwanciyar hankali. Mu annan jiha ga tamu in ba kaman bazin militar ne akai ba. Gaskiya matsalolin ba su karewa. Dan dai ake a kawo misali jami'an tsaro sai dan watansu ɗai ko ɗan sati su koma wasu su zo ko ko zo kamar wasu su ya jima wannan gaskiya kula ba su biyan kuɗin sa bane.
Masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Abdulrahman Alkasim na fassara wannan sabon salo na 'yan ta'addan yankin Tilaberi a matsayin wata alamar rauni.
An shiga wani hali na sunkuru su mayakan an ci karhin su sun kai inda nakiyoyi ne suke dasawa babu wani sauran kwargaba ta yaki gaba da gaba babu wannan kuma wani abu ne wanda sojojinmu ko na Niger ko na sauran kasashe suna buƙatar gaskiya samun cikakken horo bisa maganar nan ta sunkuru da kuma kayayyakin aiki na musamman na tantance hanyoyin da za su bi ko inda za su aza kawa a lokacin da suke cikin operation.
A baya-bayan nan gwamnatin Niger a ta bakin ministan cikin gida Bazoum Mohamed ta ce ta yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'adda a wurare da dama na wannan yanki da ke ɗaya daga cikin waɗanda ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci yau shekaru kusan biyu kenan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai Najeriya. A yayin da rahotanni ke nuna cewa gwamnatin kasar ta amince da maida mafi karancin albashin ma'aikata zuwa 30,000, wasu sun fara nuna damuwa akan yiwuwar hauhawar farashin kayayyaki. Masanin harkokin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce ta yiwu a samun tashin farashin kayan masarufi sakamakon karin albashin, amma hakan bai zama hujjar rashin karin ba. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da karin bayani.
Yushau Aliyu a matsayinka na masanin tattalin arziki, an ƙara mafi ƙarancin albashi zuwa Najeriya kuma naira 30,000. To da dama kan ce in an yi wannan yakan kawo ƙarin farashin kayayyaki a kasuwanni, ku masana me za ku ce?
Yana iya ɗaga farashi. Na farko muna kallon sa a matsayin dokar ƙasa, wage bill. Akwai ƙasashen da ke ɗaukan shi ba sa yin ƙarin ya ɗauki dogon lokaci saboda irin abin da zai haifar a tattalin arziki. Akwai kuma ƙasashen da ke ɗaukan sa irin na Najeriya bayan shekara 5 a canza. Ƙarin albashin yakan kai kusan kashi 50 zuwa abin da ya sama. Tun da ya shafi ma'aikata na gwamnati ya kuma shafi kamfanoni. To su kamfanoni fa akan abubuwan da suke yi ne sukan ƙara farashi. To ƙarin farashin da za su yi akan abubuwan da suke domin su samu wannan kudaden da za su kara ma ma'aikatansu, to ta nan ne yakan shafi farashin wasu abubuwa da ke fitowa daga hannun kamfanoni ko kuma abubuwan da ake a cikin ƙasa. To amma duk da haka, mu a matsalinmu na masu sharhi a tattalin arzikin ƙasa, ba zai yi a hana kuma ƙarin ba, saboda doka ne ta ce a yi shi. To amma hukumomi suna da zaɓi. In ka kula wannan ƙarin albashi ya samu shekara ɗaya ana ta duba yanda za a yi shi, amma idan ka duba hawan farashin kuma da ya shigo tattalin arzikin ƙasa na shekara kaman hudu da suka wuce tun 2015 lokacin da ya kamata a yi ƙarin albashin, to ba a yi ƙarin albashin ba, amma ba a taɓa samun hawan farashi wanda ya girma sosai tun daga kashi 8 cikin 100 har ya kai kashi 18.3 cikin 100 a cikin wannan tsakani, duk da ba a yi ƙarin albashi ba, kaman yanda aka canza farashin man fetur wanda ya shafi zirga-zirgar mutane. Farashi na dala ya shafi abubuwan da ake shigo da su ƙasan ko kuma abubuwan da suke da alaka da kuɗin Amurka, wato a wajen canji. Akwai hawan farashin da shi ma ya zo ƙarancin wasu abubuwa da suke kasuwa kaman abinci, musamman da aka yi cire wasu abubuwa aka ce ƙasan ba za ta shigo da su ba, sannan kuma ba a samar da su a cikin ƙasan na yadda farashi zai daidaitu ba. To duka waɗannan su abubuwa ne waɗanda ke ɗaga farashi, amma kowa ya danganta da irin ɗaga abin da aka yi. Misali kaman albashin da aka ɗaga daga 2018 zuwa 2030, in ka kula an samu ƙarin sama da kashi 50 cikin 100. Abinda zai ɗaga farashin shine banda ƙarin albashin da zai shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya, akwai na jihohi. Na jihohin yaushe za su kaddamar, yaushe kuma za su fara biya, wannan daban. Har kuma za a duba a ga su kamfanonin daga wace rana za su fara biyan nasu, kuma daga wani lokaci ne za su ɗaga farashin. To yana da kyau gwamnati ta maza-maza a duba abin da suke yi da kuma irin ribar da suke samu, har da irin harajin da aka daddora ma waɗannan kamfanoni. To sai an bi irin waɗannan abubuwa, an yi nazarinsu sosai-sosai.
Bishop Aliyu ta bayyana cewa a baya duk da ba ƙara albashin ba, amma ga wasu dalilai da suka sa farashin kayayyaki suke sama. Wannan karo kuma wannan ƙari zai iya faruwa ne a hankali za ga tasirin a kasuwa, ko ba za a iya kauce masa ba?
Ba za a iya kauce ma ƙaruwan farashi ba, sai dai ba zai zama ya ɗaga kaman yanda ƙarin farashin mai zai canza hawan farashi ba. Saboda kamar yadda nuna maka, ƙarin albashin nan a hawa-hawa ne. Akwai ƙarin albashi na gwamnatin tarayya, haka kuma yana da alaka da jihohi da su ma yanda za su fitar da nasu su biya. Akwai kuma na kamfanoni, su kuma kamfanoni su ma zai nuna daga sanda suka fara ƙarin albashin nasu da kuma inda za su nemo kuɗaɗen, wanda shine zai canza farashin abubuwan da suke saida a cikin kasuwa jama'a ke siya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:22. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ku baƙonmu ta wannan rana mazauniyar jihar Pennsylvania da ke nan ƙasar Amurka, kuma bari mu bar baƙuwar tamu ta gabatar da kanta.
To ni dai ta tesa na yi lakol tesa, kuma na yi lakol nan yamai, kuma na yi aikin yamai ta yin taho nan, ina cikin aiki ma na taho nan ga na shi taho nan Amurka da zama.
To da kike yamai, wani irin aiki nike yamai kakin ki zo nan Amurka?
Na yi aiki minister kan plan da finance.
To daga baya sai ki zo Amurka. Yanzu a takaice shekarun ki nawa a nan Amurka?
Ni yanzu shekara na 15 nan ga Amurka.
To ya kiga rayuwa a nan Amurka take?
Rayuwa Amurka in ka saba ba ta da wani matsala. Mutum da ya kasan wurin shigarka, ka san wurin wutarka, ka san abin da ya kawo ka kuma. In ka san wannan, rayuwa ba za ta maka wahala ba. Kar ka shiga wani karambani, kar ka taka doka ƙasa, abin da ya kawo ka kai aikinka, ka zauna kurum.
To yawancin mutane suna barin ƙasashensu a Afirka, musamman mu Hausawa, sai mu je ƙasashen waje domin samun sauyin rayuwa. Ga ganinki, wani kira gare ki ga matasa wanda a yanzu haka suna Niger, maza da mata wanda suna sauraron mu, kuma su ma suna so su kamo hanya su zo nan ƙasashen Turai domin samun sauyin rayuwa?
To kasan mutane, in ka abin da za ni ce musu, to mutum da yanzu ya zo ya sauya rayuwa, ya san wace irin zawa zai yi, ko ba gaskiya ba. dan yanzu abubuwan duk ba irin na da bane, duka sun sassauya yanda mutane suke tamaha, duka ba haka nan bane, babu kamar abun yanzu. Akwai wahala ba kamar da ba, da in mutane ma da sun zo ga aiki nan ko ba kartakarda ni da nan zo na aldo milkin mutane ba su takardu amma suna ta aiki, to yanzu ba haka nan bane. Yanzu sai da takarda harka dai ta dai yanzu ta sauya, kina duk mai niyyar tahowa ma ya san irin shigowa da zai ko ya kokari ya shigo da takarda, amma wa wanda ya sa so ya zo babu takarda akwai wahala, ko ba gaskiya ba.
To wace shi a kike anan Amerika?
Ina Harrisburg, Pennsylvania.
Kuma kice ke ɗan Niger ce, to can inda kike akwai ɗan Niger da dama?
A nan cikin muke ɗan Niger, kamar muna gida.
Suna samun dama komawa gida ko ku?
Da yawa na komawa gida da zama, da yawa kuma suna zuwa suna takardu. Dan yanzu tabarkalla mutane na samun takardu ba kamar da ba. Yanzu da yawa na takardu suna zuwa. Ka tai ka gano gida ka dawo.
In kice samun takardu, kamar yaya suke samun takardu? Wace hanya?
Wasu na bin hanyar army, wasu na bin hanyar refugee, mai yanzu na arman da ya ne mutane ke yi suke samu. Shi ne suke ba su takardu suna arman 'yan ƙasa da 'yan lamuran.
To waɗannan wanda suka samu takardu in sun koma gida suna taimaka ma 'yan uwansu, suna taimaka ma al'umma, suna taimaka ma tattalin arzikin ƙasar?
Suna yi sosai, suna taimaka ma. Dama mutane da yada suke nan ai don su taimaka ma wasu ne. Don su taimaka ma mutane ne. Don mutum dole in kana nan ka taimaka ma wani. In baka taimaka ma wani ka taimaka ma wani. Danka zaman su nan yana da umarni sosai, yana da umarni tunda kana taimaka mutane da yawa gida, ko ka taimaka ma iyalan uwayenka, ɗiyanka, kan birema akwai dai umarni.
Kash Hajiya Halima Bako, lokaci ya ɗaga mu na hannu. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kama da la yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada, inda yake cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina ce ƴaƴan jam'iyyar Democrat murnar samun rinjaye a majalisar wakilan ƙasar Amurka. Saƙonmu na gaba ya fito daga Baban Abdulhamid Bashar Kansila, Birin Daji, jihar Kebbi, Nigeria, inda yake cewa Assalam murya Amurka, maganar gaskiya al'ummar ƙasar Amurka sun cancanci yabo da jinjina ganin yadda suka gudanar da zaben tsakiyar zango na 'yan majalisu ba tare da wani tashin hankali ba ko sace akwatin zabe. Da fatan ƙasashenmu na Afirka za su yi koyi da zaben ƙasar Amurka da ya gudana.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, 'yan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a majalisar wakilan Amurka, inda su kuma 'yan majalisar 'yan Republican suke riƙe da rinjaye a majalisar dattawa. Yanzu a yau safiyar nan jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunƙurinsu da suke yi na lashe kujeru 26 wanda zai ba su damar su ci gaba da riƙe rinjaye a wannan majalisa. Ana kuma sa ran za su iya samun kujeru kusa 230 cikin kujeru 435 na majalisar wakilan ƙasar. Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su ake tsare da su wanda ware suka kama su a ranar Litinin da ta gabata.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.